الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الصادوة أولنا يمتينا 26 جوزة ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دود 36 ودى في دي دي دا شابير جوزة بيو شكرا تدبو بيو دا قوم شابير سني لادية دا مكاش درسينا أكو أشنكرا تمنا صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. زام تاشي حديثي نبقي إن شاء الله أتكين كتاب بدء الخلق. بسم الله. نعم، حدثنا أبو اليمان، إمام البخاري يشي حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب، يشي شعيب يا كرن تامنا وانا حديثي. شعيب شين ابن أبي حمزة الحمسي ينا دقا تشكين وان أن دفكي أن انت توجا رواية دقا ابن شهاد الزهري تشكين وان دفكي كرا توجا زهري يا ان ديزونا أشام متومي حمسني حمس إذا تشهد كتر دولة الروما ولوكة دهرق ليكي شيني وطو أبيم الروم لوكة دمشق kana kuma bayan ita shi garin Hims da daga cikin garuruwan da yanzu an rusa su da wannan fitina da take faruwa ta Syria ba babban gari ne mai tsananin mai dogon tarihi. Shu'aib ibn Abi Hamza yana cikin tabakar farko ta masu riwaya daga Az-Zuhri. Az-Zuhri qala akhbarani Ubaydullah bin Abdullah bin Utbata ibn Mas'ud. Ubaydullah ibn Abdullah bin Utbata bin Mas'ud ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a wato manyan malaman nan guda bakwai waɗanda suke a cikin tabi'ai babu tun bayan sahabbai babu kamar su a Madina. Su suka tattara ilimin sahabbai baki ɗaya wanda ake ganin ijma'in su a wajen waɗansu malamai suna ɗaukar su a matsayin hujja. Malami ne a hadith, malami ne na fiqhu, sannan kuma gashi kuma sha'iri. Ya mutu a shekara 92 bayan hijira. أن عبد الله بن عباس أخبره عبد الله بن عباس كان أمي من زمان الله صلى الله عليه وسلم شيء باش لاباري أن سفيان أبا سفيان بن حرب أخبره شو أبو سفيان بن حرب أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف دم بف من زمان الله صلى الله عليه وسلم معناه سنه توجن كاكنسا نهدو أي عبد مناف كنا النبي صلى الله عليه وسلم mahaifinsa Abdullah sannan kakansa na farko Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Saboda haka sun haɗu a Abd Manaf kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu. Saboda haka dabaka su shi kuma Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Arsala akhbarahu anna Hiraql arsala ilayhi fi rabbin min Quraysh. Cewa Hiraql sunan sarkin Rumawa kenan. Dun san Rum ta kasu a kashi biyu da daular Rum ta gabas wadda take da headquarter ta a Constantinople da daular Rum ta yamma wadda take da headquarter ta a Rum. To ita daular Rum ta gabas to karkashin ta Syria take. Syria a lokacin nan da baki ɗaya ta karkashin ta take suna da gwamna wanda gwamnan nan shi ake ce ma Kaisar. Kaisar wanda yake ɗaya daga cikin laƙuban wato sarkin Rum ne shi ne Caesar. To haka ake ce masa. To sunansa Hiraql sarkin Rumawa arsala ilayhi fi rabbin min Quraysh ya tura a kirawo shi a cikin wata jama'a mahaya daga cikin Qurayshawa. Wa kanu tujjaran bisham sun kasance sun je ƙasar Sham tujjaran suna masu yin tijara. Maddan fiha Abu Sufyan a cikin muddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi sulhu a cikin ta da Abu Sufyan wa kufar Quraysh tare da kafiran Quraysh wato shekara ta 6 bayan hijira saboda Quraysh a shekara ta 6 bayan hijira an yi sulhun Hudaybiya to wannan sulhun na Hudaybiya shine ya ba mu Qurayshawa damar su fita kasuwanci amma da kafin sulhun Hudaybiya suna cikin tsanani domin kashin bayan tattalin arzikin Makka kasuwanci da suke yi kuma kasuwancin su biyu ne rihata shita'i wa sayf lokacin sayf su tafi sham shine lokacin tsananin sanyi ba za su iya zuwa sham lokacin tsananin sanyi ba lokacin sanyi kuma su tafi Yemen suke zuwa kasuwanci to a lokacin nan Abu Sufyan ya je kasar sham kasuwanci yace babu wani mutum mace ko namiji a sham a Makka face ya sanya kudin sa ya sanya jarin sa a cikin wannan kasuwanci sun san haka suke yi haɗin gwiwa na yan kasuwa kamar yanzu ne yan kasuwa su har haɗa kudi za a je a yi kwantenoni daga China su kuma haka suke yi sai a tattara kudi saboda aminci da suke da shi da junansu kuma Abu Sufyan yana da suna ganin sa da aminci yana daga cikin shugabannin Qurayshawa aka ba shi wata kasuwanci to a wannan muddar albarkacin sulhun Hudaybiya suka samu suke wannan tafiyar na'am wa fa atahu wa hum bi iliya sai suka zo masa suka zo masa Hiraql wa hum bi iliya alhali yana alhali a lokacin nan suna iliya iliya sunan baitul maqdis ne sai ma'anarta ardullah kasar Allah garin Allah da wato da yaren ibriya iliya ma'anarta garin Allah ana nufin baitul maqdis a birnin Qudus inda aka gina masallacin baitul maqdis wanda shine a lokacin nan shi Hiraql yana can Iliya din an same su a Gaza wannan garin Gaza dai da aka rusa shi anan aka same su dalilin Hiraql a kamar yanda zai zo a ƙarshe cewa yayi a nemo masa wato waɗansu daga cikin kabilun Larabawa domin a wannan zamani Larabawa sune waɗanda suke ba ta kaciya sune waɗanda suke ba ta kaciya domin da aka an samu wani wanda ya kawo sakon wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu sai ya ce a je a duba shi a gani yana da kaciya ko ba shi da kaciya da yake yana da kaciya sai ki to shine dama domin masu ilimin taurari sun gaya masa cewa wannan lokacin bayyanan mulkin masu kaciya ne to kuma a lokacin nan ba wanda suke kaciya bayan Yahudawa sai Larabawa Yahudawa sun dauki yin kaciya daga Annabi Ibrahim ta hanyar Annabi Ishaq su kuma Larabawa sun dauki kaciya ta hanyar Annabi Isma'il domin kun san Annabi Ibrahim shine ya fara wannan sunnati fitra din wai din tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna an ce wannan kalimat din da Allah ya jarabta Annabi Ibrahim da su sune fisalul fitra abubuwan fitra da kaciya da yanke da rage gashin baki da cika gemu da yin asuwaki da cire gashin hamata da aske gashin gaba da yin tsarki yayin da mutum ya yi bayan gida a waɗannan su ne fisalul fitra wanda Allah ya jarabci Annabi Ibrahim tare da shi da kuma kaciya to Larabawa suna yi saboda haka dalilin da ya sa shi Hiraql yake a kawo masa su Abu Sufyan aka zo da su wajen 30 na'am fada ahun fi majlisihi sai ya kira su suka zo wajen wato fadar sarautarsa kewaye da shi akwai manya-manyan Rumawa manya-manyan wannan daula ta Rumawa daula ce mai tsananin mai dogon tarihi kuma sannan ya kira su ya kira da mai masa tafinta haka al'adar dukkan sarakuna suke a lokacin nan suna da wanda zai rike musu tafinta daga jikinsu domin kada su dogara da wani wanda zai musu ha'inci in ba su san yaren ba za su aminta da wani wanda yake bako bai zamanto shi ne zai musu fassara don kada a ha'ince su wannan yana daga cikin wato a sanin yadda tsarin mulki ya kamata ya zamanto kan cewa masu in mulki yayi mulki to kowane abu da daula take bukata ya zamanto daular tana da shi ba za ta dogara ga wani ba za ta dogara ga kanta sai ya ce wane ne daga cikinku ya fi kusancin nasaba da wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne azza'amu a nan wajen bi ma'anar qawl ba riyawa ba domin kada ya zamanto kamar ya ci mutunci domin za'ama yana nufin kala domin kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa idan ne mutuwar shahada dukkan abin da suke na aikata su na zunubi za a gafarta mu yace za a gafarta maka har mutumin ya juya sai yace ina wannan mutumin da yake tambaya akan shahada sai aka dawo da shi sai yace banda bashi yace kadhalika za'ama jibril haka jibril yace kaga za'ama ba za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace jibril yana riyawar haka ba az-za'amu ana ana nufin al-qawl saboda haka alladhi yaz'umu annahu nabi alladhi yaqulu annahu nabi dai ke cewa shi annabi ne sai abu sufyan yace sai nace ni ne mafi kusancin su da nasaba domin ni ne mafi kusancin su da nasaba abinda yasa ku shi yafi kusanci da nasaba kamar yadda nace muku sun hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kakansa na hudu wajen kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu shine abdumanaf dukkan su jikokin abdumanaf ne kuma a tabaka ɗaya suke wato a matsayin ɗan uwa suke ƴaƴan ammi kuma a cikin cewar hirakul wane ne yafi kusancin nasaba da wannan mutumin a cikin wannan ya nuna hikimar rassanin mulki domin wanda yake yafi kusancin nasaba da shi ba zai aibata shi ba domin ya aibata nasabar kansa kuma wanda ya nuna muhimmancin nasaba muhimmancin dangantaka saboda dangantaka abu ne wanda Allah ya riga ya halicci mutane a kai وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الله يا حبيبتي متين daga mani ya sanya shi nasaba da kuma dangantaka ta surkunta saboda ka sanin nasaba abu ne wanda yake muhimmi turawa su ne wanda suke watsi da nasaba suke tasiri akan yanzu musulmi ma har suke watsi da sha'anin nasaba sanin sai yana da muhimmanci saboda yana ɗaya daga cikin abinda Allah ya riga ya gina halittar mutum a kai to shi yasa kuma su sarakuna na da suke kula da wannan don haka Hirakul ya nemi wanda ya fi kusancin nasaba dalilinsa shi ne a samu wanda yake ba zai masa ƙarya ba wanda ba zai masa sharri ba na'am فقال ادنوه مني يجي كفوسان تدى شي زوا غريني واتو شي ابو سفيان كينا وقربوا اصحابه كفوسان تدى ابو كنسا ورم دسكي متانو جماعة دسكي متا رد شي فجعلوهم عند ظهره فسن ياسو زمن تو ابايا سنن يجي ما نيمة فسرا تافنتا كتير موسو واتو سو متانم باكيت ايا زنتم بيوانم متمم fa in kadabani in yi min ƙarya fa kadibuhu ƙarya ta shi abu zuwa ne ce wallahi na rantsa da Allah da ba don kunyar kada a kiyaye cewa na taɓa yin ƙarya ba da ne masa ƙarya tare da cewa in yi ƙarya dukkanin su ai ba musulmi ba ne za su yarda da kan cewa ai wannan ƙaryar domin maslahar addinin mu ce amma inda za su zo su hikaya in suka zo suna faɗa za a san abu sufiyan ƙarya yi so da haka a kiyaye cewa abu sufiyan ya taɓa ƙarya ya zama to abinda za a rinka aibata shi da shi kenan a wata riwaya yana cewa ni kuma na kasance mutum ne shugaba a cikin mutane shugaba bai dace a ce ya yi ƙarya ba kaga a cikin jahiliya kenan mu ko yanzu shugabannin musulmi ba ruwansu ƙarya shi ne mafi sauƙi a wajensu bayan ma ƙaryar ma har a yi rantsuwa kuma shi ne mafi sauƙin abu kuma ka kula yadda hatta kafirai na yanzu wannan zamanin ƙarya wani abu ne mai girma a wajensu ka duba yanda aka so a tsige Bill Clinton daga shugabancin Amerika saboda ya yi ƙarya sai da ya shiga ya yi jawabi ga ƙasar Amerika baki ɗaya ba su haƙuri cewa ya yi ƙarya gabaki ɗaya ƙasar ya ce a yafe masa ya yi ƙarya to sanin cewa ƙarya abin ƙi ne a cikin larabawa lokacin jahiliya malamai sun ce in ma wannan sun same shi ne daga asalin tarbiyyar shari'ar annabi isma'il ko kuma al'adarsu haka take to kuma ba abin nisantawa ba ne a ce ko ba su kiyaye shi daga shari'a ba al'ada ta zamanto a haka take domin su larabawa suna daga cikin al'ummomin da suka fi kusa da wato ɗabi'a ba samu tasirin waɗansu al'adu na waje ba da irin wayewar waɗansu ƙasashe saboda haka sun fi kusa da asalin halittar ɗan adam kuma ita ƙarya a asalin halittar ɗan adam a baƙi ce maƙaryaci ba a kansa a cikin asalin halittar ɗan adam shi yasa za ka samu babu wata al'umma da take yaban ƙarya da take yaban maƙaryaci babu wata al'umma kowace al'umma tana alfahari da gaskiya kuma tana yaban gaskiya da masu gaskiya saboda Allah ne ya sanya wannan a cikin asalin halittar mutum san cewa shi ne san gaskiya ne sannan sai ya kasance farkon abin da ya tambaye ni akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yace yaya nasabarsa take a cikinku yace shi ma abucin nasaba ne mai girma yana daga babban gida ya fito nasabarsa babu abin kunya a ciki yake to akwai wani wanda ya taba faɗan wannan maganar tasa daga cikinku da ɗai kafinsa ƙultu la abu su ne ce a babu da yake fahalka na min aba'ihi min malik shin a cikin iyayensa akwai wani wanda yake basara ke masa mai sarauta sarki na ce babu fa ashrafun nasi ya ce to manyan mutane ne masu girma a cikin al'umma masu hannu da shuni su ne suke binsa ko farauna na musakai da talakawa da kuma 'yan samari ya ce a rauna na su ne suke binsa ya ce ƙaruwa suke ko kwaraguwa suke ƙala ƙaruwa suke yi yace fa hal yartaddu ahadun minhum sai daga akwai wani daga cikin su wanda yake yin ridda sahatan li dinihi saboda kin addinin nasa ba da an yadda kuna fihi bayan ya shiga cikin addinin yace babu wato wannan yace kage yace wanda yake ridda sahatan li dinihi dan kiyayya ga addinin sabanin akwai wanda suke akwai wanda ya ridda amma ba dan kiyayya ga addinin bane dan saboda shi dama can neman addinin yake yi sai ya ji labarin addinin kirista ya je ya rida ya shiga addinin kirista shi ne Ubaidullah bin Jahash dan uwan Zainab bint Jahash ya yi rida ya shiga addinin kirista kuma ya mutu a cikin kirista din an ce zaki ne ma ya cinye shi a Sham yake shin kun kasance kuna tuhumtarsa da kuna tuhumarsa da yin ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa nace a ku duba ku gani tambayar Hiraqil da ce kuna shin yana ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa sai ce kuna tuhumarsa da ƙarya domin wato a tuhumci mutum da ƙarya ba lallai ya ƙarya ba ko amma a ce yana ƙarya wato ya tabbata wato ana tambayar shin yayi ƙarya amma idan ya tambaya kuna tuhumarsa da ƙarya wannan ya fi isa matuƙa jisa a ce yana ƙarya domin idan ba ka zargin sa ma ba ka tuhumar sa ma da ƙarya wannan ya fi isa matuƙa wajen bayanin gaskiyar sa yake a yake fa hal yabzir yana saba alƙawari wato bayan an amince masa ya warware alƙawari ya mutane shigo shigo ba zurfi yace baya yi to mu da shi yanzu dai muna cikin fasarar sulhu ba mu san me zai yi ba wato kaga yace baya warwarewa yanzu muna cikin sulhu ba mu sani ba ko har yanzu yana nan ko ko yanzu zai warware kaga wata suka ce ya kawo shine kai damar da ya samu ya kawo suka amma shi ma bai ce zai kawo suka bai kawo shi a bayyane ba wannan ya nuna wato basira Abu Sufyan basira ce ta wanda yake gogagge wajen sha'anin sarayar da yadda ake tafi da jama'a tunda shugaba ne yace yanzu dai muna ciki ba mu san yanzu dai ba zai cika yanda da muka san shi ko ko zai warware yace babu wata kalma da ta bani dama na shigar da wani abu in ba wannan kalmar ba wato in shigar da wani abu na suka gare shi tunda duk abin da yake faɗa ya gone gare shi kuma yana so ya soke jikin da abokin faɗansa ne dan haka ne har shi a wata riwayar shi Hiraqil yake cewa ina tambayar ka adani ba ina tambayar ka abinda kuke tsammanin zai yi nan gaba ba yace to kun yaki da shi yace mun yi ya yakin ku ya kasance da shi gare shi ya kuka kasance kuna yaki da shi yace alharbu bainana wa bainahu sijalu يوم الحرب بيننا وبينه سجال يكي كاما كاماني يكي تكانم واتو كمر يندع يكي كاما كاما وجن إبوروا أسكنبوغا السجال واتو أدلو إبوروا يدع ذاك كاما دهنو كاما دهنو كاما دهنو ونن ياي ونن ياي ينال منا وننال منه يسامو جلبا أكمو مما مسامو جلبا أكنسا كمر ياكي بدر يسامو جلبا أكمو بوكما ياكي أهد مكسامو جلبا أكنسا yace to da me yake umarta ku yace yana cewa ku bauta ma Allah shi kadai kada ku yi tarayya da komai da shi a cikin bauta ku bar abin da iyayenku suke faɗa nan ya faɗi wannan kalmar ne domin ya dan samu shi ma dan goyen bayan sa wato iyayen akan abin da iyayen famu muke kuma kamar yadda kuma akan abin da iyayenku kuka gada kuke to ya ce mu bari yasa ya faɗi wannan kalmar yana umartan mu da sallah wasidqi da gaskiya wal afatu da kamewa daga alfasa shine rashin wato rashin afka mazina da sauran abubuwa wanda suke na miyagun ayyuka da suka shafi alaƙar namiji da maza wasila da mata wasila da fada zumunta a wata riwayar ya ƙara ya amuruna bisalati wa sadaqati wa sidqi wa silati wal afati wal wafa'id al ahad yace yana umartan mu da sallah da zakka da yin gaskiya da kamewa da kuma cika alƙawari da kuma cika alƙawari da kuma sadaqa zumunta ya faɗi waɗannan abubuwa wanda suke dukkiyawa wani kadodi ne da dukkan addinai sun zo da su sai ya ce ma sai shi wato Hiraqil sarkin Rum sai ya ce ma misafinta ya ce ka gaya masa na tambaye ka akan nasabarsa sai ka ambata cewa shi ne mai girman nasaba ne a cikinku ya ce to haka manzannin Allah suke ana aiko su a cikin gidan da ya fi komai girman nasaba a cikin mutanensu haka Allah maɗaukakin sarki yake yi sunnarsa ce da annabawa dukkan annabi ba za a ɗauko shi wanda yake shigege ba wanda ba a san shi ba sai a fitar da shi daga babban gida daga cikin mutanensa wannan duk wanda ya istiqra wato bil istiqra haka sunnar Allah take wannan yana nuna cewa wannan Hiraqil din masani ne da addinin masani ne a cikin addininsa wanda addininsa addini ne na annabawa inda yana kan addinin annabi Isa saboda yana da littafi yana da sanin littafi kuma har ya san yayi istiqra'i wato ya bibi dukkan tarihin annabawa ya san ɗabi'unsu shi yasa ya san ma irin tambayoyin da zai tunda kun ga waɗannan tambayoyi ne ba tambayoyin wani gama garin mutane ba tambayoyi ne na malami masanin tarihin annabci na tambaye ka shin akwai wani daga cikinku wanda ya taba irin yan taba fadan irin wannan magana tasa ba zakarta Allah sai ka ambata cewa babu yace da ka ce mun da ka yace da wani daga cikinku ya taba fadan irin wannan maganar kafin sa da sai na ce a wannan ai mutum ne da yake koyi da wata magana wadda aka faɗa kafin sa wato shi ma bin jerin gwano yake ya ga wani yayi shi ma bari yayi to amma babu wani wanda ya taɓa faɗan irin wannan a cikin mutanenku in ga wani ya daga cikin wato hikimar Allah da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan hatta sunansa Muhammad ba sunan da ya shahara ba to amma saboda malaman taurari a cikin ilimin taurarin su da suke yi da bokaye a cikin ciro labarai da suke daga wajen aljanu sun ciro cewar sun gano cewa annabin karshen zamani sunansa Muhammad an samu waɗansu sun sanya ma ƴaƴansu suna Muhammad amma ba a taɓa wani ba a taɓa samun wani daga cikin larabawa ya zo ya ce shi annabi bane daga cikinsu hatta waɗanda suka shiga addini ba nasa ba ba addinin mutanensu ba kamar su Waraqatu bin Nawfal kamar su Zayd ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi wanda suka bar addinin mutanensu suka kama addini suna shi Waraqa ya shiga addinin Nasara shi Zayd ibn Amr ibn Nufayl yace shi yana kan addinin Annabi Ibrahim na Hanifiya ba wanda daga cikin su wanda yayi da'awar cewa wahayi yana zuwa masa daga sama saboda haka wannan tambayar take da muhimmanci domin kada ya zamanto cewar wani abu ne wanda yayi ne kawai ake nema a yi shi yasa yayi masa wannan tambaya na'am yake na tambaye ka a cikin iyayensa a cikin kakanninsa akwai wani wanda yake sarki kace babu nace sai nace da akwai a cikin iyayensa da kakanninsa akwai wani sarki sai ce wannan wani mutum ne da shi ma yake neman ya samu sarautar gida ya sarauta iyayensa ya faɗi wannan maganar ne dan ya samu sarauta ta iyayensa shi yasa yake wannan to amma kace babu babu wannan magana na tambaye ka kin kun kasance kuna tuhumar ka da ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa sai ka ce ba a'a ba haka ba babu ba ka tuhumar ka to wannan da wannan sai na tabbatar cewa na sani cewa ba zai yi ba a ce ya bar yi ma mutane ƙarya sai ya tafi ya je ma Allah ƙarya bai ma mutane ƙarya ba sai je ya ji ƙarya ya ce Allah zai ma ƙarya shi yasa yayi masa wannan tambaya saboda haka kaga ya daure shi da hujja ya kuma daura kansa na tambaye ka manyan mutane ne na ƙasa na al'umma suke bin sa ko ko raunana sai kace ai raunana su ne suke bin sa to dama ku su ne mabiya annabawa kaga wannan tambaya ce da ba wanda zai sani sai wanda ya san tarihin annabawa al'adar annabawa kenan wahum atba'ur rusul sune mabiya annabawa shi da sa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum yurid zinata al hayati ad-dunya wala taqrubu al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay'in wa ma hisabuka 'alayhim min shay'in كذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا نعم نتنبيك كاروا كتي كوكو رجوا كتي سيكتي أي كاروا كتي سوى نمر إيماني حتي يكي حتي يشكى وكي كل ذي شكى ذي زمان تيجي كين كاروا حتي يشكى na tambaye ka akwai wanda yake rudda daga cikin su saboda kin wannan addini nasa bayan ya riga ya shiga addinin sai kace babu to haka imani yake yayin da wato yalwar injinni shi take cakuduwa da zuciyarsa albashasha shine inshirahus sadr yayin da imani ya shiga zuci yana sanyawa mutum wato wani irin yalwa ta zuci wanda babu kamarsa babu abin da yake masa daɗi kamar sa la daɗin kuɗi wala daɗin mulki wala daɗin sarauta wala daɗin babu abin da yake sanya masa farin ciki irin wannan akwai kissa wadda take nuna irin wannan da ta faru ga wani waziri wani mai mulki prime minister a Baghdad ya kasance akwai malamin hadisin nan Abul Qasim At-Tabarani mai Mu'jam At-Tabarani akwai kuma Al-Ji'adi sun kasance suna zuwa suna jayayya a gaban shi wannan wazir kowa yana nuna ya fi wani ilimi shi tabarani yana rinjaye saboda yawan haddasa shi ko jihadi yakan yi rinjaye akan tabarani saboda kaifin basirarsa wayo gare shi sai wata ran jihadi yana murna yana ganin ya samu abinda zai yi ganaba akan tabarani sai yazo yace masa dan gaya maka wani hadisi da a duniya baka taba jin sa ba yace gaya min hadisin sai yace haddathani fulan ya faɗi malamin sa yace qala haddathani sulaiman ibn ahmad qala haddathani fulan ya kawo masa da isnadi haka yace a duniya ka taba jin wannan hadisin yace to ai ne sulaiman ibn ahmad da kaji shi daga wajen malamin sa yanzu mai mukan kaji daga wajen malamin sa kaji daga waje na so shine wannan wazir din yace yace wallahi irin farin cikin da na gani na tabarani da yayi nasara akan jihadi sai ya nuna wato mulki ba akan komai bane akan ilimi yace irin dadin da yaji yafi dadin da mai mulki yake ji yayin da ya samu mulki to haka imani yake inshirahu sadr yalwaz zuci da kwanciyar hankali da mai imani yake samu babu kamar sa to shine hirakul yake cewa to haka nan imani yake a zuciyar mutum yayin da yalwaz zuciya ta keta zuciya yayin da wannan hasken nasa ya haɗu da zuciyar mutum to babu abin da zai sanya shi kuma ya ƙi shi na'am na tambaye ka shin yana yin gazur yana warware alƙawari ya saba alƙawari kace ba ya yi to haka manzannin Allah suke ba ta warware alƙawari na tambaye ka da me yake horonku sai kace yana umarta ku bauta ma Allah kada ku yi tarayya da komai da shi a cikin bauta yana hana ku bautar gumaka yana umarta ku da sallah da gaskiya da kamewa idan abinda kake faɗa gaskiya ne to da sannu zai zo ya mallaki wurin da kafafun nan na wasu zai mallaki baitul maqdis birnin Qudus na kasance ina sani cewa zai bayyana ban kasance ina tsammanin cewa daga cikin ku larabawa zai fito ba wallahi da na san zan kai ya zuwa gare shi lafiya da na tallafa ma kaina na ɗauki nauyin wahalar in ji in sadu da shi da zan kasance ku a wajensa da na zamanto mai wanke masa kafafuwa wato zan je ba don in samu wata sarauta ba don a bani wani mukami ba don in samu wani matsayi ba in zamanto hadini mai wanke masa kafa saboda ya san menene ma'anar annabi ya san meye ma'anar annabi kunga yana ɗaya daga cikin hikimar da malamai suke cewa Allah ya bar ahlul kitab kuma ya ce ma musulmi su kyale su kada su tilasta su shiga cikin addinin su in dai sun yadda za su zama lafiya tare da musulmi su kyale su ɗaya daga cikin hikimar don wanzuwar su shaida ne ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab haka Allah ya ce Allah ya isa shaida tsakanin ya da ku haka duk wanda yake da ilimin littafi ya isa shaida tsakanin ya da ku cewa ni annabin Allah ne sannan Hiraqul yake a kawo masa wasiƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki dihiya da wasiƙar ya zuwa Azimi Busra dihiya ibnu khalifatul kalbi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ahsanun nasi wajhan mai kyawun kamani mai kyawun fuska yawan zuwan jibril da yake yana zuwa da samarsa dihiya ibnu khalifatul kalbi shi yasa waɗansu mulhidai wai suke cewa dihiya shi ne yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wahayi saboda mala'ika jibril yana zuwa da samarsa sai suka ce a dama mun gaya muku duk rufara ai ba wani balarabe ne da ake ce masa dihiya shi yake zuwa yana koyowa yake zuwa yana gaya masa to kafin dihiya ya musulunta fa tunda dihiya ai bai hadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a madina dihiya ibn khalifatul kalbi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika wajen sarakuna wanda yake nuna ana san wato mai mutum mai kamalat kama yayin da za a tura shi ya zamanto dan aike da zai zamanto shi ne yake musulunta shi ne yake zamantowa wato wakili na al'umma ya kamata shi yasa kun ga ko yanzu ilimin diplomasiya ɗaya daga cikin abin da ya koya kenan kun san ƴan diplomat kafin a tura su zamanto jakadu sai an je an musu course na irin yadda za su sa abinci yadda za su sa kaya yadda za su ci abinci yadda za su yi tafiya duk irin waɗannan abubuwa ake kokkoya musu saboda kowanne daga cikinsu shi ne wakili ga wannan daular shi zai ba da sura mai cece wannan daular to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaben dihiya to wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma Hiraqal ya tura sai zuwa ga Azimi Busra wato sarkin garin Busra Busra ita ce wato babban headquarter ta gunduman Hauran Hauran ita ce mantaka a cikin Sham da take gabacin Damascus da zummar cewa shi ya dauki wannan wasiƙar ya kai ta zuwa ga Hiraqal tunda shi yana daga cikin kamar wato hakiman shi Hiraqal wanda yake shine sarkin Rum ya kai wannan wasiƙa zuwa Hiraqal sai Hiraqal ya karanta sai ga shi a cikin wasiƙar bismillahir rahmanir rahim wanda ya nuna wato bude sunna ne a bude wasiƙa da bismillahir rahmanir rahim ba kawai a ce bismillah ba a'a da yin basmala din duk da yake aya ce ta alqur'ani kuma gashi za a tura ta zuwa ga wanda yake ba musulmi ba amma wannan ya nuna juz'in alqur'ani baya daukan hukuncin gabaki daya ba kamar bashi mushaf bane tunda akwai wata tunda gashi wasiƙa ce wanda take akwai wata magana ba maganar Allah ba sai ta ya halatta a rubuta min Muhammadin Abdullahi wa Rasulihi daga Muhammad bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi wannan ya nuna mana haka ake yi wajen rubuta wasiƙa mutum ya soma ambaton sunansa shi da ya rubuta kada ya rubuta ta da ibhani a koyi baka san waye aiko ba kamar yanda ɗan wani zuci a ai dole a kaddasa sawu ya zuwa ga Hiraqal azimin Rum sarkin Rumawa salamun ala man ittaba'a al-huda aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a wannan yayi masa gaisuwa ta aminci saboda kaunar cewa zai musulunta kuma ya nuna kan cewar babu laifi a yi ma ahlul kitab gaisuwa ta aminci ko ka ce salamun ala man ittaba'a al-huda ko ka ce assalamu alaikum duk ya halatta kai ma ahlul kitab musamman yayin da ya zamanto akwai manufa ingantacciya wajen muhaɗabar da su shine kiran su zuwa ga addini amma ba'du bayan wannan wato bayan wannan muqaddima ni ina kiranka da da'awar musulunci wato kiran musulunci a riwayar muslim bida'iyatul islam da kira irin na musulunci aslim taslam ka musulunta ka aminta kuma Allah zai baka ladanka rubi biyu yutika Allahu ajraka marrat Allah ya baka ladanka rubi biyu wato ya rubanya maka ladanka sau biyu ladan imanin da yayi da Annabi Isa da ladan imanin da yayi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani dan al'umman nan daga cikin ahlul kitab yahud ko nasrani da yayi imani da annabinsa sannan yayi imani da shi Allah zai bashi ladansa minti biyu zai rubanya masa ladansa sau biyu fa in tawallaita in ko ka juya baya ka ki imani fa inna alayka ithmal arisiyin to laifin manoma mabiyanka manoma wato sune talakawa duk yana kanka mafhumin sa wannan yana ɗaya daga cikin wato hujjojin da malami suke cewa na mafhumul muwafaqa idan laifin mabiya yana kanka min babu auna laifin ka din da ai ba wai shine ba wai shi ba shi da laifin ba yana da laifin rashin musulunta ko to in yayin musulunta mutanen sa za su bi shi akan rashin musulunci to sai ya zamanto yana da laifin rashin musulunci da kuma laifin mutanen sa da suka ki shiga musulunci saboda kin shiga sa ga addinin musulunci malamai suna kawo wannan wasiƙa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nuna wato gwanintar larabci da abinda ake cewa jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomi kaɗan amma suka tara ma'ana da yawa kaga a ciki akwai umarni shine aslim a ciki akwai at-targhib kwadaitarwa shine taslam ina kwadaitar da kai cewa zaka aminta amma na a duniya da lahira zaka samu aminci sannan yujikallahu ajraka marratayn fima tarduni sannan kuma akwai tarhib akwai koratarwa idan ba kai ba to laifin dukkan mabiyanka yana kanka na'am kuma ya ahlul kitab wa dinnan tana daga cikin wato abin da ke cikin littafin wajen shi abu cikin kiyaye amma wau din ba ta cikin ayar tunda ayar cewa ta ya ahlul kitab ko babu wau a cikin dukkan qurra'u babu wanda ya karanta ta da wau saboda haka wau din ai tana daga cikin wato akwafi yake akan bayan ya faɗi wannan kuma da wannan ayar ya ahlul kitab ya kuma abu ta littafi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku goye zuwa ga wata kalma da take daidaitawa tsakanin mu da ku wannan kalmar ita ce Allah na abuda illa Allah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala ni shirka bihi shay'a kada ni shirka da shi da wani abu a cikin bauta wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kuma kada sashin mu ya riki wani sashi su zaman to iyayen jiji ba Allah ba fa in tawallaw fa qulu shahidu bi anna muslimin idan suka jiya baya to ku ce ku yi ka ce musu ku ku ce musu ku musulmi ishhadu to ku shaida ya ku ahlul kitab da aka kira ku ku musulunta ba cewa mu musulmi ne Abu Sufyan yace bayan wato ya fada abin da ya fada shi Hiraqul ya kara ya gama karanta wannan littaf a wannan wasiqar da aka aika masa da ita fa safara indahu as-sahab as-sahab shine wato kururuwa sai hargowa ta yawa a cikin majalisin ana ta kururuwa a ciki wartafa'at al-aswat sauti yayi sama aka fara wato ihu aka fitar da mu baki su laraba su Abu Sufyan aka ce ku fita sai nace ma abokan tafiya ta yayin da aka fitar da mu laqad amira amru ibn abi sabta al-amrun wa tu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girmama sai yayi fada dan ya aibata shi yace masa ibn dan suna quraishi suna aibata annabi sallallahu alaihi wasallam da nasab ta shi zuwa ga wani wanda yake ba shahararre ba daga cikin kakanninka ibnu abi suke ce masa ibnu abi karsha dan abi karsha dan suka ce ibnu abdul muttalib saboda abdul muttalib shugabani a cikin su sun girmama shi to kuma so suke su nuna rashin matsayinsa sai a kirawo wani kakana ta wanda yake ba a san shi ba bai shahara ba sai a dangana shi zuwa gare shi dan a aibata shi wadansu suna cewa ibnu abi karsha din nan kakan ɗaya daga cikin kakane ta jihar uwa saboda haka sai a kawo shi da shi ba sayyidi bane a cikin quraish sai a ambace shi waɗansu ma kuma suka ce wato mijin Halimatu Sa'diya ne kusan Halimatu Sa'diya ita sha'in ta shayar da shi saboda haka ba mahaifi baba ne a wajensa ta wajen shayarwa wato uba ne wajen shayarwa sai su danganta shi zuwa gare shi duk dai ba don komai ba sai dan kada su kira shi da matsayinsa da yake da shi a cikin su yace al'amarinsa ya girma in ji Abu Sufyan wato al-amira bima'ana azuma al-amrun sa ya girma innahu yakhafu aw tarwaya innahu la yakhafu malik bani al-asfar sarkin jajayen mutane ma yana tsoronka wato Hiraqul an ce musu banu al-asfar surumawa an ce musu banu al-asfar saboda su ƴaƴan Ish ibn Ishaq sun san Ishaq uwarsa ita ce Sara to jikansa Ish shine kakansu saboda haka ita Sara yayin da ta haife shi sai ta sanya masa tufafi mai launin zinari saboda haka ake ce masa al-asfar to saboda haka zuriyar su ake ce masa banu al-asfar ƴaƴan wato jajaye masu wato kama ta zinari yake ban gushe ba ina da yakinin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi rinjaye hatta adkhalallahu alayya al-islam har sai da Allah ya sanya musulunci a zuciyata wato sannan na bayyana amma tun a lokacin kun ga lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba dan wannan abin ya faru ne kamar yanda aka ce bayan sulhun Hudaybiya kuma an yi shi cikin watan Dhulqa'dah a shekara ta shida bayan hijira. To wannan abin ya faru ne a cikin watan Muharram na shekara ta bakwai bayan hijira. Sai bayan wannan da kusan shekara biyu shine wato a cikin watan Ramadan na shekara ta 8 da ake fatuwa Makka sannan Abu Sufyan ne musulunta. To a tun a lokacin yana da yakinin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam din jayyibi amma bai ga mu kowa ba. Ya koye a cikin zuciyarsa. Sai da tukuna Allah ya sanya musulunci a zuciyarsa sannan yake fada yake cewa to kun gani dama tun lokacin da na hadu da sarkin Romawa nake da yakinin cewa al'amarin sa zai bayyana. Ibn al-Naqur wanda yake sahibu Iliya wanda yake shine wato shugaban addini na garin wato Iliya na Baitul Maqdis kuma abokin Hirakl suqufan ala nasar al-sham shine wato shugaban kristoci na sham nasara kristocin sham kristocin Syria shine shugaban su wato kamar yanda ake cewa kamar shine wato archbishop din kamar yanda ake yin kanisar Catholic da Orthodox suke da archbishops. Na'am. Yana ba da labari cewa Hirakl yayin da ya zo Iliya, to Ibn al-Naqur din nan ya musulunta. Daga baya Ibn Shihab al-Zuhri ya haɗu da shi a Damascus. Saboda haka wannan da isnadin ne Imam al-Bukhari ya kawo shi ba mu'allaf bane da wannan isnadin shi Zuhri yake faɗa domin ya haɗu da Ibn al-Naqur. Yayin da hina qadima Iliya cewa Hirakl yayin da ya zo Iliya, abin da ya kawo Hirakl Iliya shine ya samu nasara. Daular Rum ta samu nasara akan daular Farisa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari har Sayyidina Abu Bakar yayi abin nan yayi lot yayya ake cewa beti ba ta ce ba dai yayi gasa da Qurayshawa lokacin da Farisa ta ci Rum. Allah ya saukar da Alif Lam Mim ghulibatur Rum fi adn al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin a cikin yan shekaru kaɗan wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah a wannan rana musulmi za su murna da nasarar Allah. To wannan a lokacin yakin a lokacin sulhun hudaybiya suka yi wannan Rum suka samu nasara akan Farisa kuma a lokacin sulhun hudaybiya aka yi ma musulmi al-bishr da inna fatahna laka fathan mubina suka yi murna a wannan rana. To sai shi Hirakl sai ya yi bakai sai ya yi saboda godiya ga Allah yace zai tafi tun daga garin Hind zai tako a kafa Baitul Maqdis saboda godiya ga Allah. To shine Ibn al-Naqur yake faɗa cewa Hirakl yayin da ya zo Iliya Baitul Maqdis sai ya wari gayi wata rana yana mai cikin bacin zuciya. Sai waɗansu daga cikin wato shugabannin jagororin addini nasu suka ce masa wannan hay'ar taka wannan hali naka na bacin rai wani abu ne wanda yake muke ganin bai dace ba. Sai Ibn al-Naqur ya ce Hirakl ya kasance boka ne, yana da ilimin bokanci, yana duba a cikin ilimin taurari. Sun san yadda ake gano abin da zai faru gobe ta fuska biyu ne, in ma ta fuskar bokanci ta hanyar aljanu su gaya mata, wa in ma ta fuskar bugun kasa da lissafi ina tauraro zai fada. In tauraro ya fada waje kaza, wannan yana nuna abu kaza, yana nuna abu kaza. Lissafin ko ilimin ko na yashi ko zayar da ko wane ne duk da irin wannan ne wanda yake su ba da aljani suke ba, su da ilimin tasirin taurari ne, duk ilimin gaibu, duk ilimin kutsawa ne na gaibu wanda kafin musulunci ya zo shine ilimin al'awwalina. Da musulunci ya zo duk ya bata wannan ya nuna kan cewa duk wanda ya je wanda yake wannan da'awar ya tambaye shi ko bai gaskata shi ba, in ma ya tambaye shi Allah ba zai karɓi sallarsa ba ta kwana 40. Da suka tambaye shi sai ya ce musu na gani a jiya da daddare yayin da na duba taurari cewa mulkin masu wato kaciya ya bayyana, mulkin masu kaciya ya bayyana a waɗannan al'umma, waɗannan jama'ar wannan zamani suwaye suke kaciya? Babu wanda suke kaciya illa Yahudawa. Kada ka damu da sha'aninsu, ka rubuta wasiƙa zuwa ga biranen da suke ƙarƙashin masarautarka duk wani bai hudu a kashe shi a cikinsu to suna cikin wannan al'amarin nasu na kashe yahudawa sai aka zo mahiraqil da wani mutum sarkin Gassan Gassan kabila ce ta larabawa da suka yi akadi na zaman lafiya da zaman tuya karkashin mulkin Romawa maliku Gassan ya turo shi yana ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi yana da alaka da larabawa kuma yana kusa da larabawa yayin da Firaqil ya nemi jin labarin daga wajensa sai ce ku je ku duba ku gani yana da kaciya ko ba shi da kaciya sai suka duba shi sai suka ba shi labari cewa ai yana da kaciya sai ya tambaye shi kan larabawa sai suka ce ai suna yin kaciya sai Firaqil ya ce hada mulku hadhihi al-ummati qad bahara mulkin wannan al'umma ta larabawa shine ya bayyana na'am sai Firaqil ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani abokinsa da Rome wato wanda yake a ƙasar Rome shine a Constantinople kenan wa kana nadhirahu fil ilm sa'an sane abokinsa ne a wajen ilimi Firaqil ya koma ya zuwa ga Hims headquarters dan headquarters birnin sarautar Rome a lokacin nan a Hims take ba a Damascus ba bai kai Hims ba har sai da wato wasiƙa ta zo masa daga abokinsa yana dacewa da Firaqil akan ra'ayinsa akan bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi da kuma kan cewa annabi ne sai Firaqil ya sani sai na'am fa adna Firaqil li udama'ir rum fi dakaratin lahu sai Firaqil ya kirawo ya ba da izini manya-manyan rumawa su shigo cikin wato fadar sarautarsa na'am ya umarni aka rufe kofofin sannan ya leko sun san yadda fadar su take a kewaye akwai kofofi mutane duk su fito ga wuraren zama idan ka je ko a cikin Urdun ne za ka ga irin wannan yadda suke theaters ɗinsu sannan da kuma inda zai leko ta kamar yadda fafaro mai ke leko wato ta taga ɗin nan to ban ji irin tsarin nasu kenan ya leko ta nan wajen yake ya ku taron Rumawa shin bana nuna muku abin da zai ba ku rabauta ba war rushid da kuma abin da zai ba ku shiriya kuma mulkin ku ya tabbata ku yi mubaya'a ga wannan annabi sai suka zabura suka bazama irin bazamar na wato jakin dawa ilal abwabi suka fuskanci kofofi za su gudu sai suka samu an rufe kofofin yayin da Firaqil ya ga wato gudunsu daga wannan al'amari na imani ya yanke kauna daga imani yake ku dawo da su yake ai wannan zancen nawa da na faɗa na ɗazu na faɗa ne domin in jarabta ku in jarabta tsananinku akan addininku kuna nan da imaninku dandan ko kuwa to kuma yanzu na gani cewa kuna nan sai suka rusuna suka nuna yardarsu gare shi wannan shine ƙarshen sha'anin Firaqil Salih ibn Kaysan da Yunus ibn Yazid al-Aili da Ma'mar ibn Rafid duk suka rawaito wannan al-Zuhri daga Zuhri Firaqil ya fifita mulkinka akan imani amma Bukhari ya tsara wannan babu na Badu'ul Wahyi da wannan hadisi dan ba a sani ba Firaqil ya mutu inda ko bin musulunta ba to innamal a'malu binniyat Allah ne ya san niyyarsa in niyyarsa gaskiya ce to musuluncinsa zai amfana da shi ya boye mutanansa amma tsakaninsa da Allah yana musulunci sai Allah ya karba in ko niyyarsa ba gaskiya bace mulki ya fifita to ya halaka tare da halakarsu me munasabar da Bukhari ya kawo wannan hadisin a babu Badu'ul Wahyi shine bayanin sifar annabi cewa ga alamun annabci hatta wajen waɗanda ba musulmi ba waɗannan alamun sun tabbata ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi shine munasabar da ya kawo shi a wannan babi kitabu Badu'ul Khalq da shi kuma ya ƙara Badu'ul Khalq kun ga a cikin nan akwai abin da ake ce mata bara'atul istihla kuma inda ake da bara'atul istihlal ka faɗa abin da yake shine zai nuna maqsudinka na babin da ka kulla haka kuma kakan kawo abin da shine maqsudinka na rufewa da kai na babin da ka kawo maqsudin sa shine gaskiyar niyya ita ce mabudin rabauta idan mutum yayi gaskiya tsakaninka da Allah sai ya amfana in bai gaskiya ba zai amfana ba amma wannan sahibi na Hiraqal mutumin Rum shi wannan kan da riwayoyi na tarihi kamar da yazo Abu Sahih Ibn Hibban da Musnad Imam Ahmad sun tabbatar cewa ya musulunta mutanen sa suka kishi ya musulunta ya bayyana bai bayyana kuma aka kashe shi Rum ba su yadda ba kan mutum kamar ka kamar shi ya musulunta kamar yanda yanzu ne suke yi idan wani babba daga cikin kirista ya musulunta duk yadda za su kashe shi sai su kashe shi saboda suna ganin wannan rusawa ne ga addinin su amma Allah madaukakin sarki yayi riga yayi alƙawari wallahi mutimmu nurihi ولو كره الكافر الا من تلك حكمه نيكو ذا كافر با كسو صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wannan tambayar yake cewa wata addu'a mutum ya kamata yayi wa matarsa yayin da ya aure ta eh abinda ya kamata yayi ya kama na korkwadarta ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi inna roƙanka alkhairin ta da alkhairin da aka gina ta akan ka aka halice ta akan ka ina neman tsarin ka daga sharrin ta da sharrin da aka halice ta akan ka eh wannan akwai ko sannan akwai hadith da yace duk wanda yake jin haushin limamin sa idan ya bi shi sallar shi mamun ba za a karba ba menene ingancin hadith din ba wai hadisin ba haka yace ba cewa ba za a karbi ingancin ba za a karbi sallar ta ba daga cikin abubuwan da daga cikin mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibata su sune wanda yake yi ma mutane sallah alhali mutanen suna kinsa sune shi limamin ne aka hana yayi ma mutane sallah alhali suna kinsa amma ba cewa aka yi shi mamun in yayi sallah a bayan liman wanda yake kuma yana kin limamin sallar sa ba kai ba amma shi limamin yayi mutane sallah alhali suna kinsa shine aka hana shi musamman amma idan ya zama to kiyayya ta su akan abu ne wanda yake da hujja a cikin shari'a ba abu wanda yake baki da hujja ba idan abu ne wanda yake baki da hujja wannan ba shi ne wannan ba shi da asali dan ba a shari'a ba ta zuta dace da sarran mutane ba sannan menene halaccin sayan motocin da custom suke gwanjan su wannan yana daga cikin al-mutashabihat amma bai zaba daga cikin haramtattu ba saboda kayan kwace ne abinda custom suke karba na waɗannan motoci din yawanci kayan kwace ne idan ma suna bin daidai akan karban kayan dan saboda ba su cika sharadi ba wannan shi kansa mahallin nazar ne yau malamai na wannan zamani hatta a kasashen da ake yin shari'a din kuma suke fatawa bisa shari'a sun ce irin wannan aikin na custom bai halatta ba ballantana inda yake ba a duba da dacewa da hukuncin Allah a to ballantana kuma yanda yawa-yawan abinda su kastan din suke yi ba ma ka'idar aikin suke bi ba san zuciya ne da san rai wanda ya basu ba za su kama nasa ba wanda bai basu ba su kama nasa za ga wannan kayan kwace ne bai halatta kuma mutum ya sai kayan kwace ba amma mutane suna yawan zuwa su saya saboda ganin arhar to kamar yanda Hausawa suke yi cewa arha ba ta ado kana ganin arha ne amma za ka je ka ɗauko ma kanka nauyi ne kawai wanda yake za ka je Allah ya maka hisabi a kansa na'am ya riga ya sai kayan amma a lokacin bai sani ba bai san hukunci ba yanzu kuma ya bayyana gare shi kan cewa ya san hukunci sai ya tuba ga Allah sai ya tuba ga Allah amma al'aula irin wannan wato ya fitar da abin daga cikin mulkinsa ya sai wani abu ya dawo da uwar kudinsa in ya so ya je ya sai wata mota game da rike sanda ranar juma'a ga liman na ji wasu malaman suna cewa in dai akan mimbari ne bai tabbata ba a kuskure ne ya tabbata wannan fahimta ce ta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya waɗansu malamai suka dauka ko malamai sun yi ma Ibn al-Qayyim raddi akan wannan fahimta ta ta ya fahimci haka ne na kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya je sallar Idi yana dogaro akan sanda to kuma an san a sallar Idi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a fito masa da minbari alaliku hadisi sun zo a cikin sunan Abi Dawud mutlaqa da suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana hutuba ya kasance yana rike sanda ko baka kana yattaki wa ala qausin aw afa yana dogaro akan baka ko sanda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito aka sifanta yanda yake a cikin hutuba saboda haka kuma haka yake shine madhahibul ulama shine madhabar Malik shine madhabar Ahmad ibn Hanbal shine madhabar Shafi'i wannan shine fahimtar malami magabata amma Ibn al-Qayyim yazo ya fahimci wannan kuma ya fada a cikin Hadiyun Nabawi ko malamai suka yi masa raddi akan wannan shine waɗansu kuma malamai yanzu saboda ganin irin matsayin su Ibn al-Qayyim da sauransu suka dauka duk tarjihi da Ibn al-Qayyim yayi shine akan daidai Ibn al-Qayyim zai iya kuskure zai iya daidai saboda haka waɗanda suka gabace shi a da ya saba musu ya zamanto daidai ya fi ga nasu kaulin bisa ga nasu shi kaulin da haka sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suke cewa bai tabbata ba a cikin sunna ba su da hujja ya tabbata daga hadisin Abdullahi daga hadisi a cikin sunan Abi Dawud ingantacce kuma mutum yana so ya ga cikakken bayani ya duba littafin Imam al-Haram Su'ud al-Shurayh الشامل في احكام الفقيه والخطبه الشامل في احكام الخطيب والخطبه يا لسه في احكام الخطبه ني كوي لتاب الناس دي الشامل في احكام الخطيب والخطبه ايه زهو جاي دي بياني مي تسو اكن wannan نعم نبي شي نادن زواني wannan mutane cewa shi yana daga cikin sunna jibiliya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sunna da ake koyi da shi saboda ta ibada ce akwai sunna ta dabi'a wanda yake koyi da shi a nan wajen ba yana daga cikin shari'a bane kamar kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa abinci yana son naman karfata to cin naman karfata sunna ne eh sunna ne cin naman karfata to annabi sallallahu alaihi wasallam yana so wadanda suka ci a ba sunna bane ko kuma ayo mutum roman gurasa da ayo mutum a hadawa mutum gurasa da roman nama irin nau'in abincin su na larabawa ko a ce wannan cin wannan abincin sunna ne dan haka suke cin abinci ko kuma cin dabino ba wai bude baki da dabino kun ga bude baki da dabino daban da kuma cewa abincinka ka ci al-aswadani dabino da ruwa sunna ne ya zamanto abincin ka cin dabino da ruwa a ce kai abincin ka kenan tunda yana daga cikin abincin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawanci ce duk wannan dabi'a ce ko kuma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin sifar da yake sawa ya daura zani bai taba sawa dogon wando ba bai taba sawa ba dan dogayen wanduna mata ne suke sawa sai dai su daura zani to yanzu a ce mutum ya daura zani sai ya sa doguwar riga ko ya sa abaya ya daura zani a karkashi a ce wannan sunna ne ita ce wannan dabi'a ne saboda haka babu koyi da shi a nan wajen irin yanayin tifar da yake sanyawa to haka dalika rawani yake suka ce rawani shi ma yana daga cikin jibilla sunan wato sunna ce ta dabi'a ta jibilla ta halitta wanda babu lada a cikin koyi da wannan sai dai shi akan kansa wannan suka ce idan mutum yayi wannan da niyyar cewa irin shiga ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yana santa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah zai bashi lada a kawai saboda umumin fadin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma bi ittifaq ba a daukan hukunci daga wannan na kan cewa afdaliya saboda sunna ce jibiliya duk wani abu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kallan ahwalin sa a ce mustahabbi ne amma a cikin sunnar da yake koyi wato ma'anar ibada ya zo a cikinta amma idan ma'anar al'ada ce a cikinta to wannan babu wato ba a daukan istihbabi daga wannan sai dai istihbabi akan cewa mutum yayi wannan al'adar saboda san Annabi sallallahu alaihi wasallam da yin kama da shi a cikin wannan babu to shine abin da suke kawo akan batun rawani shi yasa kaga duk hadisi shi yake cewa duk wani hadisi da yazo da yake nuna falalar rawani hadisin bai inganta ba kuma akwai hadisi da suke cewa mutum in yi sallah da rawani tafi sallah da wanda ya babu rawani sau adadi kaza duk bai inganta ba wannan hadisin amma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rawani kuma ya gyara masa habbai rawani kamar yanda Mughirah bin Shu'ba yayi rawani ya gyara masa ra'in rawanin sai yace wannan yafi dacewa da Larabawa da shigar dan shiga ke irin ta Larabawa to irin wannan sunna na al'ada ne amma wannan na rike sanda a wajen hudu ba sunna ce jibiliya ba don ba ta al'ada bace ba haka domin ba haka sahabbai suka fahimci ba haka malamai fuqahaul amsar suka fahimce ka ba kamar yanda nace muku madhabar Malik da Imam Ahmad da Shafi'i shine sunna ne ga al-Khatib ne yin hudu ba ranar Juma'a yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan ya rike sanda ko ya rike baka ko maksudi shine kada mutum ya rinka wasa da hannun kayan da yake hudu ba dan zai sanya hannun mutane ya zama to ba hankalin mutane sai ta wajen kallon hannun ba kallon ba sauraron abin da yake faɗa ba an ke ɗaya daga cikin hikimomin kenan in ya san in ya rike hannunsa da sanda zai zama to ba zai rinka wasa da hannu ba sai za ka ga waɗansu wanda suka rike wannan yanzu a kanan Larabawa ko ka ga liman ya rike hannu haka ko ya rike kamar yana yin sallah ko dai makamancin wannan duk saboda dukkanin sun yi ittifaki kan cewa maksudi yayin da liman yake hudu ba kada ya rinka wasa da hannunsa na'am sai a kore shi idan mutum ya shiga sahu ba hula sai a kore shi waɗansu masallatai suna yin haka kuma waɗansu masallatan a waɗansu ƙasashe idan ka je sun yi asafi da yan ƙananan huluna kowa in ya zo don ba sa sa hula a cikin ɗabi'arsu in suka zo sai a ɗauki hular sai a sa to shi ma wannan abin da ya sa malamai suke ɗaukan abin da ya sa waɗansu suke irin wannan saboda faɗin Allah ta'ala ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ku yi ri'adanku yayin da ku zo kowane masallaci saboda suna ɗauka yana daga cikin kamalar mutum kuma ko a nan ne a cikin wannan al'umma tamu a cikin mai irin wannan al'umma tamu ba al'ummar turawa ba yanzu kamar mutum in ya tafi in ya zo zai je neman aure ya tafi ba hula neman aure ya je ko neman aiki kuma a jihar irin Kano ba neman aiki a Abuja ba ko a Lagos a jihar irin ta Kano wanda ana ganin sa wanda daga cikin panel din interview zai ka ga wannan mutumin watsatsan mutum ko hula ba su da shi kaga zai je neman aiki sai ya sa hula to ka san wannan yana daga cikin kamala to inda yafi dacewa ka nuna wannan kamala da yadda zaka kai a gaban Allah a wajen sallah ta wannan babin ne amma ba wani dalili ne ya nuna kan cewar sai da hula ake sallah ba ko sallar da aka yi babu hula ba ta da lada ko ladan ta tawaye ne a saboda abin da aka fahimta ne na faɗin Allah da yace ku yi rike ado wato ku cike ku yi ado yayin da za ku zo yin sallah inda kulli mazinin a inda kulli sallah yayin da ku zo kowace sallah to ta wannan babin ne suke amma a fitar da mutum daga cikin sahu saboda bai sa hula ba wannan a ɗauki abin ya wuce iyaka babu hujja da zaka fitar da mutum daga cikin sahu saboda shi sahun farko musabaka ake yin sa wanda ya riga zuwa shikenan yau wanda bai yi cika bai yi kama cika ta kamala ba a wajen sallah shi da sallar taka amma bai tasiri akan sallar sauran mutane ba bai tasiri akan sallar sauran mutane ba ko kana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوه لا يستجاب لها ومن عين لا تدمع اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما كتبت لنا وربنا بما قسمت لنا يا رب العالمين اللهم افتح علينا اللهم افتح لنا وانت خير الفاتحين وانصرنا وانت خير الناصرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم عليك بالذين عادونا وبغوا علينا اللهم امسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين